Masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa zai rika tattaunawa ne da masu ruwa da tsakiya harkar zaman lafiya, musamman al'umma dake da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu, domin samun haɗin kai da ci gaban ƙasa.
Zaman lafiya da daɗi, sai da shi zama kuma burina.
A yau shirin zai yi duba ne da irin zaman lafiya dake tsakanin al'ummar Fulani makiyaya da wasu kabilu. Kafin dangantakar ta yi tsani da kuma hanyoyin warware takaddamar ba tare da tashin hankali ba.
Bangaren kiwo da bangaren noma, nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru, to wasu har yanzu ba su saki abin ba.
Mu wayansu mun yi girma, muna da abokanaye Fulani kai muna zama kamar ni kauyen da na fito a rasuwan ubana. Akwai Fulanin da suka yi zaman makoki tare da mu yanda muka tashi kenan, da rasuwan uwana da na ubana dukkan su biyu muna zama tare.
Rikicin da ke tsakanin Fulani makiyaya da manoma na da tsohon tarihi, hakan ya samo asali ne saboda fafutuka irin ta neman abinci. Yayin da manoma ke amfani da ƙasa wajen shuka da samun cimaka, su ma makiyaya a ƙasar ne suke shuka nasu abinci don ci ga su kansu da kuma dabbobinsu. A shekarun baya, duk lokacin da aka samu wata mishkila tsakanin manoma da makiyaya, bangarorin biyu na da hanyoyin lumana da suke sasanta tsakanin su ta hanyar biyan diya idan dabbobi suka yi barna, sabanin abin da ke aukuwa yanzu na daukan doka a hannu.
Sunana Muhammad Sabiu Chiroma, ni kuma deputy imam ne daga Tafawa. Babu abin da yake zaman lafiya dadi. Mutum duk abin da ya mallaka idan babu zaman lafiya ba zai ji dadi ba. Duk wanda mutum yayi zama da shi to ya kasance a zauna lafiya a tsakani.
A baya gurin ku yana da tashin hankali. Wai meye ma musabbabin tashin hankalin da dama ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wuraren ku?
Ainihin wannan musabbabin da abin da sa wato abun nan yake tashi kaman haka. Wani lokaci yara ne kawai wanda ba sa jin gari. Yawanci su suke tada abun. Misali kaman misali wajen kiwo, za a samu gagara yara daga wajen masu kiwo, wani kuma wani lokaci kuma ana samun wato gagaran yara daga wajen manoma. To idan aka samu irin wannan, to sai a zo a samu rashin fahimta a tsakani, sai kaga wani abu ya tashi. Abinda kawai yake tada abun kenan. Amma ba wai wannan abun don yana ma mutane dadi ba. Duk wani mutum mai hankali yana bacin ciki da wannan abun. In ya ji wani abu ya tashi, wallahi sai hankalin kowa ma ya tashi.
Wani lokaci akan danganta rikicin jihar Plateau da na makiyaya da manoma, a ce addini ne da sauransu. Kai a fahimtanka me ke sa a samu wannan tashin hankalin? Addini ne ko kuma dai makiyaya da manoma ne ba sa so su zauna tare?
Makiyaya ne da manoma, nan kawai abin yake tashi. Tsakani da Allah ba wani wanda ya hana wani yin addininsa. Kuma ana gaisawa lafiya lafiya, don haka duk wannan abin da yake tashi din nan kamar yadda na gaya maki dai, kawai bangaren kiwo da bangaren noma, nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru, to wasu har yanzu ba su saki abin ba. Kuma ga yaran da suke tasowa, ana kokari dai har kullun dai ana nuna masu gafa hanyar zaman lafiya, domin duk wanda ya fita ya je yayi sana'ansa ya dawo lafiya shi ma dadi yake ji. Mutum ya fita sana'ansa bai dawo lafiya ba, kai kaga ba wani dadin da zai ji.
To cikin yan kwanakin nan kamar an samu sauki musamman a guraren ku, me ya janyo aka samu wannan saukin?
To abinda dai ya janyo aka samu wannan saukin, abinda ya taso mu din Allah ya sa mu bangaren mu Fulani da bangaren Sobiron, dama tun can ma muna zaman lafiya kuma mun san zuna waje da muka tashi. To idan abin da ya taso din nan, idan muka yi magana a tsakanin mu, to da yardan Allah sai kaga abin yana sauki. Yawwa,
ƴaƴan ku fa suna fahimtan ku? Saboda kaga wayanda suka manyanta kamar yanda kai bayani, ku riga kun zauna tare, da kun ci abinci tare, kila ma an yi aure kusan tare, amma yanzu abubuwan ya lalace ta yadda kila ƴaƴan da ke tasowa ba su san irin wannan zama da aka yi ba.
taya kuke fadakar da su
kwarai kuwa yanda kika fada kuma haka ne kin ga wannan rikicin don ya dauki shekaru masu yawa akwai yaran da ma aka haife su fa wannan rikicin kuma har sun kawo karfi yanzu ma kusan ma ba su san wancan zaman lafiyan da dama ake ciki ba wanda dama ake zama ba don haka har kullun wani lokaci muna da committee wanda muke zama sai mu tara su yaran mu nuna musu mu da wayannan fa mu daya ne gashi can dama ga irin zaman da da ake yi don haka su rike juna to hakan kuma yana sassautawa ga wasu yaran hakan yana sassauta sosai ga wasu yaran
kenan yaran ku suna fahimtar juna tsakanin su kila da yake birane a wurin yaran Fulani a wurin suna fahimtar juna tsakanin su da yaran Birom a ce ko suna ziyartar juna suna wani hulɗa tare a lokacin sallah ko kuma lokacin bikin suna ko aure kuna zuwa domin ku taya juna murna ko kuma lokacin rasuwa ma a ce an ji nuna alhini
kwarai kuwa wannan ana haka kaman wani abin murna ya same daga bangaren mu gaskiya suna mana murna mu ma kaman wani abin murna ya same bangaren su mu ma idan muka sadu muna musu murna sadu a gaisa ai gaisuwa ai murna haka kuma idan aka samu wani bakin ciki kaman misalin wani ya rasu to ko a waya ma fa muna gaisuwa mun ji ma wani ya rasu kaza kaza wallahi Allah jikan sa kaza kaza to muna dinkin zumunci da haka kaman lokacin sallah wani lokaci a in mun yi sallah muna gaisuwa ko a waya wani lokaci wasu ma suna taso su zo wurin mu eh sha nono ai murna gaskiya muna wannan
to daga ƙarshe me kake ganin kaman hukumomi za su yi domin a inganta wannan zaman lafiya tunda ku da kanku ne yanzu kuka rungume wannan zaman lafiya
to hukuma yanzu ma haka yanda muke maganan nan akwai wasu mafal wanda suke tsakanin mu kaman can kwanakin baya can kin san dama akwai da rikicin da dama ya faru sosai dai ya faru a tsakanin mu da su haka to sai aka kawo su mafal suna nan tsakanin mu to wannan mafal din ma suna taimakawa domin duk wani wanda yi wani abin da ba daidai ba suna fito su gaya masa gaskiya idan yaran mu suka yi wani abu a daji suna kiran mu su sai mana fato gashi 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 abin da yake faruwa
a duk lokacin da al'umma suka shiga yanayi na tashin hankali suna fadawa cikin matukar tsanani na rayuwa idan ma sun tsira da ransu watakila sun rasa mahallansu da zai kai su ga zama a sansanin gudun hijira
sunana Namlok Kuches Dara to wannan abun kamar yadda dukan mu mun samu kanmu ba abu ne da kai tabbata zama ka zato cewa zai faru ba yazo ne ya faru kuma jama'a dai ana wahala bayan wannan abun mata in particular da yara wahalan akan mu ne kowane lokaci wahala kuma ga sanyin jos yanzu sai a ce mace suna waje da yara kwana waje ba dadi abun bai dadi ba ya sa wahala with this economic hardship sai wahalan ya dada karuwa to addu'ar mu kullun shine Allah ya kawo mana saukin wannan
kamin wannan abun ya faru ya danganta kanku da Fulani
personally in zai magana mu wayansu mun yi girma we have friends muna da abokanai Fulani kai muna zama kaman ni kauyen da na fito a rasuwan ubana akwai Fulani da suka yi zaman makoki tare da mu yanda muka tashi kenan da rasuwan uwana da na ubana dukkan su biyu muna zama tare amma wannan abun da ya taso kuna ganin ba mu ma ganin juna yanzu dan mu wayansu mu kauyukan ma babu namu babu nasu ma babu ba mu san inda juna muke ba
gaba daya
an rushe wuraren to kin gani ba wani zamantaka kuma yanzu su suna can mu muna can ba san me ke faruwa kuma ba dadin zama bai yi dadi kuma ba gaskiya
kaman fili kenan yanzu ya kasance a wurin ba kowa wurin to amma kuna haduwa da juna wayanda kuka tashi
a ba haduwa saboda su kin san abun nan akwai masu kyau akwai mummuna gaskiyan shine yanzu ba mu san ko ina ne ni ban san ina suka je ba su ma yanzu killa ba su san ina mu muke ba saboda gudun rai ne kowa yayi hanyar shi ne ba mu haduwa kuma
abinda mutane za su sani yanzu wannan guri da dukan ku kun watsa Fulani sun watsa ku kabilun wurin kun watsa me ke faruwa wurin
to kaman gefen Washna da Larkas da Kumbulin wajajen kin san yana nan da boundary da Gindiri da Santosu Janaret akan ce ni ba na zuwan wurin bayarwa akan ce su suna zuwa su yi grazing su scoutshan kansu a yi don mutanen mu ba a zuwan wurin su suna nan kusa da wurin don su ba su yi nisa da wurin ba so sukan zo da shanikansu akwai rafi ma suna zuwa su sha ruwa suna zuwa su yi grazing su shanukai su ci abinci a can anjuma da yamma su tafi amma gona kan ba a yi gona ba ba yi gona a wurin ba so amma mu ba sa zuwan gurin
kira ga kaman yaya za a kawo karshen wannan rikici ne da ya dauki shekaru ana ta fama kuma ana ganin kaman abinda ba zai bai kamata a ce ya kai wannan lokaci bane gashi ya dauki shekaru me kike ganin kaman ya kamata a yi domin a kawo karshen wannan rikicin da ake samu
to ana wa ganewan in muka gaya wa juna gaskiya gaskiya ta ci kome
menene gaskiyan
gaskiyan shine wanda suke sani an san wanda suke fara abun nan ba wanda suka tashi da safe wayan suka bilun ba taba tashiwa da safe a ce mu je mu kore wayan nan ba akwai wanda an sani gaskiya yau ke kina da dakin san yaron kin nan da dare baya gida yana zuwa neman sokana in kika ga ya ma yaro danki gaskiya ka nasu ka daina wannan abun in ya ji ki ya daina za a yi zaman lafiya da wayan can amma inda in yau yaron ki ya je yi abu ya da kika boye shi kina nufaman cewa a ba shi ba kin gan ba samu zaman lafiya ba ni addu'an shi ne mu fada wa juna gaskiya in mu ne masu damuwa su fada amma at the end of it mu samu inda za mu zo mu ga yawa juna gaskiya a yi zaman tare a koma zama kaman na da mu koma mu yi zaman sulhu da juna bayan da mu za mu zauna da abincin mu ba mu ci nama ba bayan da su kuma za su ci nama ba abinci so ya kamata a yi zaman tare addu'an mu kenan wai wani rana abubuwan nan duka plat to za su kare
to yanzu kuma ga shawarwari da za su inganta zamantakewar mu
sunana da sambo chalom sarkin doruwa that's gomrata gaskiya matakin da muke doka na farko shine mukan kira duka addinai shugabannin su da su shugabannin matasa har da na mata ma sai mu zauna kaman ne mukan zauna kowane wata so daya sai mu zauna mu tattauna damoyin a wajen zaka ji kowa zai furci damunsa idan kuma in an yi barna ne ni nakan kira ciroma sai in ce ga inda an yi barna kuma matakin da yasa ya kawo min kwanciya domin a kauye na doruwa da in ka je wurin kowane rana harbi hanya ma baka yi saka wuce ba in ka zo barkin ladi to in ka shiga mota ka ga mutum yayi sir ba hira domin wurin ya zama damuwa sai ga matakan da na doka ta wurin barna muka zauna da ciroma muka yi sharubuce bangaren fulani sai muka zauna da shi dan labe na Hausa muka hadu muka yi yarjejeniya da cewa in an yi barna a gefen kudu to duk fulanin da ke ta kudu su za su biya wannan barna in an yi a gabas haka muka sa ta rubuce to haka in an yi barna ko sun je sun yi da dare to in mun gani sai mun je in kama shugabane na gefen da aka yi sai ka ga da sassafe shugaban su je su bi shanu sai su je su gane domin za su sami shanakan a kwance sai su ce eh wane ne sun yi barna sai ka ga mun daidaita shine yanzu ba na samun damuwa ko an yi barna sai ka ga sun gudu sun zo sun ce dan labe gaskiya mun yi yara na sun yi barna wancan gona neman ma mai gona sai ka ga mun bi mun gyara wannan ba na cika samun damuwa ba
sunana Rabi'atu Abdullahi Bawa duk dai saboda mu ga yanda za a yi a wanzar da zaman lafiya mu kama nan domin mu ga an zauna lafiya domin makiyayi da manomi ainihin mu an san mu muna cin abinci a kwarya daya ne to mu muke ta bincike menene ya kawo wannan damuwoyin har aka samu bambance-bambancen abubuwa tsakanin mu da su to shine muke ta kan gyare-gyaren muna ta kan binciken sai muke abun nan din saboda yanzu misali dan Allah muna roƙon gwamnati mu ma a ba mu haƙƙin mu mu ma ta saka mu a cikin tafiyan a san cewa mu ma ta cikin kasan nan mu ma ɗan ƙasa ne abun da yake janyo damuwoyi kenan ko ina ka je ana hantaran ka ana tura ka gefe ko ina ka je ana hantaran ka ana tura ka gefe to babu yanda za ka yi ka maso cikin jama'a gwamnati wanda ta ci yanzu muna mata fatan alheri kuma muna mata addu'a ubangijin Allah ya bata ikon rike jama'a da musulmi da kristan da kowane yare ubangijin Allah ya bashi iko ya tallafa mana ya janyo mu ya masa da mu kusa da shi dan Allah
masu sauraron mu anan zamu diga aya a shirin zamantakewa na wannan mako sai kuma rana ita yau zamu zo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya
kalmanta ban san baya ba.